أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba addu'a a wannan masallaci mai albarka, a wannan hantsi a nan masallacin An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma, musamman wannan karo da muke haduwa don gabatar da darasi zuwa ga iyaye mata bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da aiki da abin da Qur'ani yake koya mana. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa da afuwa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, sannan ya dauki rayuwarmu akan imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i da muke yi dare da rana Allah ya amsa mana, alheri da muke neman Allah ta'ala ya bamu, sharri da muke neman kariya Allah ta'ala shi kare mu. Kuncin rayuwa da ake ciki a wannan ƙasa tamu, muna roƙon Allah ya sauwaka wa kowa. Tragedin da ake wajen abin da za a ci ko abin da za a sha, ko matsuguni ko kudin magani ko kudin makaranta, Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa ta hanyarsa ta halal. Muna roƙon Allah ta'ala wuraren da ake fama da rashin aminci, Allah ta'ala ya amintar da mu a ƙasarmu. Waɗanda suke tada hankali, waɗanda suke koda bandits ko kidnappers ko terrorists, muna roƙon Allah ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, muna roƙon Allah ta'ala dukkan bala'in da suka ɗebo, Allah ya sa ya kare a kansu. Allah ta'ala ya kare sauran bayinsa da ke neman zaman lafiya ko ira suke a duniya. A yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na uku a wannan wata na Ramadan, a daidai wannan tafsiri da muke gabatarwa zuwa ga iyayenmu mata. Muna cikin sura ta 67, 65 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama, wato suratul talaq, sura da ke magana akan wato shika na aure. A darasin farko da na biyu mun yi bayani akan matsayin shika a musulunci, da kuma bayyana cewa shaidan kusan shine babban sanadin yin shika, baya ga wannan da kuma yadda shaidan ke murna a duk inda aure ya mutu. To wannan karamin shaidanin da ya je zama sanadi, babban shaidan yana ƙara ɗaukaka darajarsa a fada, sai a matso da shi kusa da kujerar babban shaidan ne, saboda shi aikinsa ya yi kyau. Wannan yake bayyana wajibi ma'aurata a ƙara haƙuri da juna, yafe wa juna, kyautata wa juna mu'amala da magana, kokarin tuna alkhairan juna da kuma dauke kai daga kasawar juna. Wannan yana da matukar muhimmanci. Allah ta'ala shi sa mu wani lafiya a wannan wata na Ramadan. Muna addu'a Allah ta'ala ya karbi ibadunmu, Allah ya karbi azuminmu, ya sa sakamakonmu shine gidan aljanna. Addu'o'i da muke Allah ya karba, Allah ya sa mu a cikin bayin da za a enta su zuwa ga aljanna. Qiyamul layl da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya karbe shi, ciyarwa Allah ta'ala shi karbe shi, karatun Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya karba daga gare mu. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Aramma idan zan tuna a karatu na biyu mun tsaya akan aya ta biyu ne, sai muka dauki aya ta kalma kadan dake cikin ta uku dake da alaka ta biyu muka fassara. Yau za mu tashi da ikon Allah akan aya ta uku, ma iya tsayawa inda Allah ta'ala ya kaddara lokaci yayin halin sana. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
جزاكم الله خيرا. الله تعالى يسي ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Wannan ita ce aya ta uku. Alaƙarta da aya ta biyu shine ƙarshen aya ta biyu da aya ta uku magana ce guda ɗaya, amma saboda usulul Qur'ani sai kokarin raba su ya jingina farkon zuwa ga ƙarshen aya ta biyu saboda alaƙar da ke tsakani. Allah ta'ala ya ce wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dukkan wani wanda ya takawa duk abin da ya dame shi a rayuwa Allah ta'ala zai sanya masa mafita. Duk mutum da ke da takawa a rayuwarsa Allah ta'ala baya barin sa ya lalata. da wannan shaykhul islam rahimahullah yake cewa dukkan qur'ani babu wata kalma daya da Allah ta'ala ya jingina dukkan alherin duniya da lahira gare ta kaman kalma ta takawa. Dukkan wani alheri da mutum yake nema a duniya, dukkan wata daraja da mutum ke nema a lahira, babu wacce Allah ta'ala bai jingina ta takawa ba. Don haka a qur'anance babu kalmar da ta zo mana da dukkan alkhairan duniya da lahira irin kalimatut taqwa. Don haka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, sai ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, dukkan mai takawa Allah zai azurta shi ta inda baya zato. Sannan wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dukkan wani wanda ya dogara ga Allah, cikakken dogaro ga Allah, to wallahi Allah ya wadatar masa. Inna Allaha balighu amri, Allah ta'ala mai isar da al'amarinsa ne. Hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kowane abu ya sa masa lokaci, in lokacin ya zai faru, kuma idan Allah ya ce zai yi, zai yi, in ba zai yi ba, ba zai yi ba. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra, kowane abu Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara lokacin faruwarsa da kuma wurin da wannan al'amari zai faru. Mafhum? Tayyib. Karkashin wannan aya, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya kawo hadisi da Abu Zarri radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da su cewa inda dukkan wani bawa na kwarai zai rike wannan aya ta ishe shi na duk abin da yake nema a duniya da lahira, shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira. Wannan aya karshen ta biyu da farkon ta uku matakai ne guda biyar, 5 steps ne. Na farko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, na biyu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na uku wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, na hudu inna Allaha balighu amri, na biyar qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira. Wannan ayoyi aya daya da kuma karshen ta biyu idan mutum ya rike ya fahimci ma'ana zai samu kwanciyar hankali, zai iya gane duk abin da ya faru a duniya hukuncin Allah ne, zai iya fahimta in Allah ya baki ba mai hana ki, in Allah ya hana ki ba mai baki, arzikin bawa ko ina yake arzikinsa yana iya zuwa gare shi. Mafhum? Tayyib. Haka wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah zai azurta bawa ta inda baya zato. Min haythu la yahtasib ay min haythu la ya'lam, wurin da mutum bai sani ba. Idan mutum yana zaton arzikinsa kadai a gonarsa yake, ko albashinsa ne, ko kasuwanci ne a shagonsa, wata ranzu Allah ya kamar arziki ta inda baya tsammani. Don me dalili? Hanyoyin ɗan adam shi ne kawai yake takaita arzikinsa ta inda ya sani, amma hanyoyin Allah na azurta bawa ba su da iyaka. Shi ya sa ai a sati da ya gabata na fara ambatan kissan Nana Maryamu, wanda tana cikin wani hali, tana wuri keɓantacce, amma da rani sai a ganta tana cin abincin damuna, da damuna sai a samu abin da yawanci a rani ake samu, har ana tambayanta da cewa me.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Wannan cikin suratu Ali Imran aya ta 37, Allah ta'ala ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab. A kodayaushe annabi Zakariya ya shigo wajen Maryam, وجد عندها رزقا فيصاب ارزقه شيني ويرزقهم من حيث لا يحتسب مغان ارزقي مكي sai yayi kama maki kina wurin nan baki je ko ina ba na Maryamu kuma ga arziki tare da ke kuma abin mamaki sai yana samun ta da nau'in abincin da babu a wannan garin idan kuma akwai shi to sai a ga abin da a rani ake samun sa a damuna abin da a damuna ake samun su a rani sai yace anna laki hadha daga ina kike samun wannan ba inda kika je kika nemo sai tace me huwa min indillah daga wurin Allah ne shine fa wayarzuquhu min haythu la yahtasib huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab Allah ta'ala yana azurta wanda yake so ba tare da irge ba ba tare da lissafi ba bahaushe yace wai dare dai Allah yakan yi bature to duk baturen duniya ma duk turawar duniya da kalmar kun fa yakun Allah yayi su ba ma wai sai an yi dare ba kawai kasance ne sai kawai su kasance mafhum tayyib don haka shi arziki na Allah ne idan Allah ya bada arziki ba mai hanawa idan Allah ya hana babu bai iya bayarwa kuma Allah ta'ala shi yake shimfiɗa arziki a bayan ƙasa kuma a taskar Allah duk arzikin da muka gani a bayan ƙasa wallahi a wurin Allah ɗan kaɗan ne kawai arzikin da duk da muka gani a duniya a wurin Allah bai wuce kawai mutum ya je kogi ya ɗauki ruwa kofi da ya fita ba me dalili arzikin Allah yace ɗan kaɗan yake bamu bai shimfiɗa
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير
الله تعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء cikin surat ash-shura aya ta 27 Allah ta'ala yace walau basata Allahu rizqa li ibadihi da Allah ya shimfu da arziki a bayan kasa ya mai da mutane masu kudi da an yi girman kai da dagawa da wuce gona da iri sai yace walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha yana dan saukar da arziki dan kadan ne gargwadon yadda yaso dan adadin da Allah yaso wai a hakan Allah bai bada arzikin bane duba masu kudi na duniya amma duk da haka Allah yace ba wani shimfiɗa waye ba dan kadan yake saukarwa a bayan kafa me dalili don dukkan arziki sosinsa daga wurin Allah ne idan Allah ya ba wa mutum kudi jarrabawa ne idan ya hana shi jarrabawa ne idan Allah ya ba wa mutum lafiya jarrabawa ne idan ya ba shi rashin lafiya jarrabawa ne ita kalma ta ar-rizq kalma ce umumiya gamammiyar kalma ce ta dukkan wani abu na alheri a duniya yana shiga cikin arziki ya'ya arziki ne lafiya arziki ne imani arziki ne tsira daga halaka arziki ne kudi arziki ne duk waɗannan sun shiga ciki amma a wannan aya wayarzuquhu min haythu la yahtasib ya nufin arzikin da ya shafi kaman dukiya da abin da ɗan adam ke da buƙatuwa gare shi a yau da kullum wanda ko kuɗi yake yi ko kuma mutunci yake yi duk wannan ya shiga cikin arziki dole kuma mu amince cewa ɗan adam bai azurtawa Allah ta'ala ne mai azurtawa shine khairur raziki mafi alkhairi ɗan adam iya zama sanadin samunki yana iya zama sanadin samunka amma haƙiƙanin mai azurtawa shine Allah shi yasa Allah ta'ala yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati al-matin cikin suratul zariyat tun daga aya ta 55 da 67 har zuwa da 8 idan muka duba waɗannan ayoyi duka za mu ga suna da alaƙa da bayyana mana wajibi mu bauta wa Allah kuma Allah ta'ala shi ne mai azurtawa mafhum tayyib to haka kuma ayat ta ƙara karantar da mu idan muna buƙatar arziki na kuɗi sai mu nemi taimako a wurin Allah mu tashi da gaske mu nemi tallafin Allah arziki na haihuwa mu nema a wurin Allah mu yi addu'a mu roƙi alfarman amana addu'a sai mu nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan muna neman arziki na haihuwa ko na aure ko na zaman lafiya, mu yi addu'a, mu kyautata mu'amala, mu nemi baran addu'a wurin waɗanda ya dace su mana addu'a, in Allah ta'ala ya amsa za mu samu. Don haka arziki daga wurin Allah yake. Wani lokaci mutum ma ya cire tsammani sai Allah ya bashi wani abin da baya zato. Ga hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, riwaya na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, hadisin iya Bukhari hadisi na 4362. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu cewa mun fita fiyayyan halitta, fa amara alaina Aba Ubaida, fiyayyan halitta sai yace shugaban tafiyar rundunarmu shine Abu Ubaida. Adadin sahabbai sun kai mutum 300 zuwa sama da haka. Suka kama hanyar tafiya mai tsanani mai wahala daga gari zuwa wani gari cikin sahara, cikin wahala. Yace aka ba mu guziri, guzirin mutum 300 har ma ko da ɗan kai shine ɗan ƙaramin buhun dibino. Kamar a ce 50 kg na dibino shine guzirin tafiyan watanni na mutum 300 ko 300 da ɗan kai. Yace muka wayi gari, Abu Ubaida yana ba mu tamur a 24 hours abincin mutum da shine dibino kwaya daya. Kuma tafiya ake da kafa a cikin rana, amma abincin mutum da breakfast da lunch da dinner shine dibino kwaya daya. Kuma tafiya da kafa ba hakeke ba, balle mashin, balle mota, balle jirgi, amma dibino kwaya daya shine abincin. Yace ana ba mu sai mu sa dibinon a baki, muna tsotsansa, muna tsotsa, muna tsotsa, kamar yadda yaro da bai da haƙora yake tsotsan abinci, haka muke idan kada ya kare. Kawai sai ka sa dibinon kana ɗan tsotsa, kana yi, kana yi. Yace har sai dare ya yi sai ka ɗan haɗiye abin da ya saura da dibinon, sai kuma gobe a ƙara maka guda ɗaya. Muna ga muna shan wahala sai dibinon ma ya kare. Kuma a cikinsu, saboda imani ba wanda ya ce a dawo da baya, kawai aka ƙara kutsawa cikin daji. Mafhum? Tayyib. Suna cikin halin tafiya, yace sai muka fara cin ganye a jeji, har muka kai matakin da saboda wahalar muna cin ganyen da ba mu san asalinsa ba, kumatunmu nan ya tsage. Mutum kana iya ga cikin bakinsa daga tsagewar kumatunsa a nan, saboda ganyen da ake ci ake wahala. Yace muna cikin wahala, muna tafiya, muna dai addu'a, amma dai mun tabbatar da an shiga jarrabawa. Yace kawai muka zo sai Allah ya ba mu gamun da katar, kawai sai ga wani kogi. Muna ganin kogi sai muka ga ake ga wani katon abu a bakin ruwa. Muna zuwa kun sai muka ga ake kifi ne. Yace muka yi matukar farin ciki. Yace mu 300 nan, ko adadin da ke kusa da haka. Yace muka zauna a kan kifin nan, muka yi ta cin kifin nan. Yace har sanda muka yi kiba muka zama ƙulƙul, kamar da yadda aran ma yake a gaboce. Muka yi ƙulƙul ba iri na ɗan siriri ba, ɗan lanye-lanye ko. So yace muka yi ƙulƙul, wannan kifi baya ɗaya su 300 sanda suka yi wata guda suna ci bai kare ba. Shine fa inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin din, sannan wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Har muka yi guzurin kifin, muka isa tafiyar, muka dawo, muka zo muka gaya wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ga wahalar da muka shaga kaza, amma ga irin arzikin da Allah ya bamu. Ta inda ba ma zato, fiyayyen halitta ya ce akwai burbudin sauran kifin, suka ce na'am akwai, ya ce ku kawo ni man taba. Aka kawo fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya kirɓi kifi ya taba abinsa. Wanda fa duka ya shiga cikin wayar zuku min haifu la yahtasib. Arzikin Allah yakan zuwa mutum ta ɓangaren da baya zato. Shi arziki kamar ajali ne, shi da kansa yana neman ɗan adam, ba mutum bai kubucewa arzikinsa. Shi yasa mu ɗauki rayuwa da sauki, mu tashi mu nemi alal, mu yi addu'a, mu yi al'akhadhu bil asbab, amma mu sani cewa arzikin mu ba zai kubuce mana ba kamar yadda ajalin mu ba zai kubuce mana ba. Ba mutumin da zai rasu a duniya ya tafi ya bar arzikinsa ko na naira daya ko kwayar masara daya ko kwayar gero kwaya daya ko ya tafi ya bar arzikinsa na dan da bai haifa ba ko dan da baka haifa ba. Dukkanin abin da Allah ya kaddara za mu yi a duniyar nan na arzikinmu sai mun yi shi. A wasu lokuta ma saɓon Allah ɗin ne yake sa arzikin ya zo da jinkiri. Ai mun gani a cikin suratul Nun wal Qalam, inna balawnahum.
Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa alayha. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالحين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
جزاكم الله خيرا. In mun duba cikin suratul Nun wal Qalam tun daga aya ta 17 har karshen aya din karshen kissa din za mu gani a fili cewa yin wato sabon Allah yana sa arzikin mutum a cire masa albarkarsa kamar yadda Allah ya kona gonarsu ko kuma a yi jinkirin ba shi arzikin. Abinda mutum zai mora na shekara 20 a rayuwarsa sai Allah ya takaita sai saura awa 20 ya bar duniya sai a bashi sai zama bai more shi ba. Ke sa ko kuma Allah ya cire albarkar a bawo mutum abu sai a cire albarka kuma yana cikin jarrabawar da Allah ya mana a wannan irin zamanin shine Allah yana ba mutane ni'imomi da yawa amma an kwace albarka a cikin ni'imomin da aka ba su. Albarkan haihuwa yanzu ta yi karanci. Yau ku iyaye mata abinda kuka yi wa iyayenku na hidima, ‘ya’yanku ba za su iya muku ba. Abinda iyaye suka yi wa iyayensu ku ba za ku iya muku ba. Ita kanta haihuwar albarkar ce yana rabuwa. Yau ‘ya’ya wani lokaci su ne dalilin hawan jinin iyayensu. Amma wacce daga shekara 40, 50, 60 ta san yadda aka tashi ake yi wa mahaifiya wanki a mata guga a mata wanke-wanke a gida a gyara mata ɗakinta a yi kaza an da kaza in ba ki sa'a ba ƙarki na jami'a ba ta zuwa ta wanke miki da miki wanke-wanke in dai mai aikinki ba ki a tsaka nan sai dai ke ki je ki da iyaye ba su iya musu da iyaye sai ɗan kaɗan amma a yanzu masu musu da iyaye sun fi yawa. Da kuɗi ɗan kaɗan ne amma yana da albarka za ki samu gari guda shekara 40 50 da suka wuce babu wanda ya mallaki naira miliyan ɗaya. Amma ki duba ayyukan alkhairi wani ne babban mai kuɗi kuɗinsa 200,000 ne yau 200,000 kika yi wasa a shawarma za ta kare. In aka fita kawai shopping shawarma a yara suna son pizza ana son ice cream sai shiga kuɗin duk ya kare babu albarka. Shi ne jaraba da muke ciki. Abincin fi kansa Allah ya kwace masa albarka. Magabatanmu ba su san rowa ba. A kofar gida za ka ga mutum a kwance ya dawo daga jeji ka je ka ce wa babarka na ga wani dattijo ya dawo daga jeji ya yi ice yana kofar gida sai a buɗe ainihin ɗaki. In a buɗe kitchen sai a je a ɗauko tuwo mara ɗaya mara biyu a saka miya sai a ce ka kai masa. Ba a san shi ba amma ana iya ba shi abinci. Yau idan za ka je wani gidan ɗan san tayin ɗin cin abinci a kusa ba za a fitar da abincin ba kada ka gani. Ga tsabar rowa wanda ya ba ka abincin sai ɗauko wani plate mai doro haka kana saka cokali ko sai ya cika ka rasa yadda za ka yi ka ci ka bacci haka ba ka ƙoshi ba ka ƙara a cewa da akwai cin abinci ta zo wata manya ta zo nan sai lodi take ta yi. Saboda kwanukan yanzu duk na rowa ne ba ka ganin ciki a ciki abu a bankara ka kai daga mikowa ka san yadda ka san faifayi ba zan ba a nemi zaman lafiya da kai ba kai kana jin yunwa ba ka filet mai kama da faifayi amma da kwano ne fi sabilillahi sai ka daina kake ga kasarsa a dura maka abinci a zuba miya a kai haba ka ci abinci yadda kake so babu rowa da dattawa a kofar gida ciyayya ma ake yi da dare wane ya kawo nasa wane ya kawo nasa wanda ma ba yi abinci a gidansa ba ba a ganewa saboda kawai za a zo ne wane ka a zuba tuwo kawai a zuba miya ai ta ce ba a gane waye mai kawo ba waye miyan lami waye mai nama duk an rufa wa juna asiri to yanzu lokacin cin abincin ma sai an kulle gida kuma wata bala'i da Allah ya tsira abincin albarka shekara 40 zuwa 50 don Allah wa muka sani da cutar olsa wannan fa cututtukan olsan yanzu aka san da su waye aka san yake da olsa shekara 50 amma yanzu ga tsaban ruwa mutum yana da kudi a akaunt sa ya fi miliyan 100 gidansa yana da shinkafa ta fi buhu 50 a ajiye kullun abinci a gidansa sai ya saura an sa a fridge amma ga cutar olsa bacci yake a dare sai ya sa alam ya farka ya ci abinci ko ya sha madara wata irin jaraba da Allah ya mana shi ne abincin ma an kwashe albarkarsa kuma abincin sai a ci bayan awa biyu sai mutum ya ji cikinsa kamar an yi gobara komai ya kone a ciki ta taba zuwa wani gari a Cameroon wai sau biyar ake cin abinci sau biyar yadda wani gaban maita na jerar da isa da safi aka tashe mu ba mu mutu asuba a kawon ɗan abu ne very light aka taba na kwanta da bacci can tara aka dasha abinci na ce me aka ce abinci ne na ce na me aka ce na safe na ce na ɗan zuba aka ce na alfijir ne na ce yayi aka kawo na safe muka taba can da rana aka kawo na rana na ce wannan ba aka ce na rana ne na ce mu ma a wurin musulunsa na rana na uku bayan magariba aka kara kawo wani abu aka taba na ce me sunan wannan suka ce abincin maraice ne da ikon Allah wajen tara zuwa goma da ya kawo wani mai sunansa shi ne abincin dare amma na ce ya yi to amma a gidan masu cutar olsa mutum uku ne wannan ba darasi ba ne darasi ne wannan duk da yake bayyana mana al'amura da yawa a rayuwa Allah ya cire musu albarka وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سَيَأْتِي وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ دُكَّان وَنِ وَنْدَ يَدُوغَرَ غَ اللَّهُ اللَّهُ يَا وَدَاتَر مَسَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُك وَنْدَ يَدُوغَرَ غَ اللَّهُ تو أَبَسَ الْبِشْر اللَّهُ تَعَالَى يَا وَدَاتَر مَسَا دُك أَبُن دَ يَكِي نِيمَا اللَّهُ زَي مَسَا tawakkali yana cikin manya-manyan al'amura da ya dace mu rike ma'anan tawakkali shine sidiqul i'timadi ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab haqiqanin ma'anan tawakkali shine gaskiyan dogaro ga Allah ba fa dogaro ba dogaro ga Allah na gaskiya wanda babu cuwa-cuwa a cikin dogaro ga Allah mu dogara ga Allah wajen neman abin da zai amfanar da mu da kariya daga abin da zai cutar da mu sannan mu aikata dukkan abin da ya halatta aikata don neman wannan alkhairi ko don neman kariya daga sharri tawakkali ne mutum ya tashi da sassafe da kasuwa neman abinci ya ciyar da iyalansa shine aikata asbab kenan wato riko da sabubba dalilan da ke za a samu tawakkali ne mutum ya je gona ya yi noma tawakkali ne mutum bai da lafiya ya ga likita iya cikin akhadhu bil asbab al akhadhu bil asbab shine mutum ya ga likita ba laifi bane mafhum tayyib tare da cewa kuma akwai al'amura da tawakkali ke kuma iya ana aikatawa wanda in akwai gaba gaba ma iya magana bil munasaba an zai bata lokaci amma kawai don mutum bai da lafiya ya ji a duba jikinsa wannan tawakkali baya halatta saboda al'akadu bil asbab ne neman kariya ne daga cutarwa mafhum tayyib baya ga haka daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala mafi tawakkali a cikinsu akwai tsuntsu shi yasa hadithi ingantacce fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi yake cewa law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi لرزقتم كما يرزق الطير تأخذون خماصا وتروق بطانا حديث ابن يسكن سنن لإمام الترمذي رحمة الله عليه حديثنا دبو بيونة لأكو دعرب عند كل زي زمان النبي سيرا صلى الله عليه وسلم كتير وادا ذاكو يدو غروغ الله تككي يدو غروغ ريكي دا الأزر تاهو كمر يد أكي أزر تسنسو تخدو خماسا تسنسو زي يسمكو فوضا سي يسمكو أتكين خالين جنوة مخبطا كينا سيكومي داود أين جن قوتنس أتكيد أبنتي wato tsuntsu a gidansa babu stock bai da bankin da yake saving kudi bai da wani wurin da ake dafa abinci yana da iyali kuma har ma da wayi gari tana kanye ta kwai amma sai zo ya kwana a gidansa bai da abin da zai ci da safe kuma hankalinsa na kwance gari in ya waye sai ya fita sai ya je cikin kotarsa sai ya dawo ya tura wa iyalinsa a bakinta ya kuma dura wa ƴaƴansa da aka kyanke shi in bai saura ba sai koma ya nemi nasa sai sa annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya babu bayanin cewa lalle inda za mu yi aizin hakikanin tawakkalin tsuntsu da Allah ta'ala ya babu arziki kamar yadda yake azurta tsuntsu yanzu duk kuncin da ake ciki ban ce bai samuwa ba amma iya da matukar wahala a samu mutumin da yunwa ta kashe shi duk yadda ake cikin da dadi babu dadi in aka dogara ga Allah Allah yana ba da abin da za a ci kuma magabatan mu da yawa da haka suka rayu ba abin da ya dame su kullun sai an je kasuwa ake nemo abin da za a ci wani lokaci ma babarki haka za ta tashi a kawo mata masara ita za ta surfe ta cire ainihin dusa tukunna a je a niko abincin a kawo shi kusan komai haka ake kawo su daga baya ne fa bai wuce shekara 30 ba a tsammani na aka fara sai da magari ne kakke tukunna ba haka ba ai masara ake sayarwa daga baya aka ma fara samun injin surfe don da injin nika kada muke da shi surfen a gida ake yin sa a cikin turmi za a surfe shi a cire komai tukunna a baku kuje injin nika masu arziki ke iya sayan buhun masara ne da za a yi shi lokaci daya wanda ba su da shi masara kwano ɗaya ne ko biyu ko uku haka ake yi amma haka aka rayu kuma har ga Allah iyayenmu da kakanninmu sun fi mu lafiya har ga Allah sun fi mu lafiya in kika duba lafiyar babarki ba za ki yi abubuwan da zai bi a lokacinta kuma har a yanzu za ki gan sun fi mu juriya mu ɗan ƙaramin uzuri muke neman a ce mu sha azumi dan karamin uzuri ta yi sai halal ne a sha ai da ba a ce Allah baya dora yare abin da ba zai iya ba babarki shekaran ta 80 duk yadda aka yi ta aje sai ta ce ni ba zan yi ajewa ba ni azumin nan zan yi shi zan yi saboda juriya kuma ba sa rabuwa da sallan walaha ba sa rabuwa da sallan witiri su kaman wajibi suka dauke su amma ke kin manta ma lokaci ana yin waɗannan sallolin Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu wanye lafiya don haka wanda ya tawakkali ga Allah to a ce masa Allah din nan ya wadata wato duk wanda ya rike Allah to insha Allah ta'ala ba zai tabe ba a duniya kuma ba zai tabe ba a lahira mafhum sai baya ga wannan iya daga cikin muhimman al'amura da ya dace mu sani akan tawakkali shine cewa shi tawakkali sharadi ne na imani tawakkali sharadi ne na imani don Allah ta'ala yakan kalubalanci masu imani cewa in dai kuna da imanin to za ku yi tawakkali zuwa ga Allah qala rajulan min alladhina yakhafuna إن كنتم مؤمنين cikin suratul ma'ida aya ta 23 muhallin shahid shine karshen ayar wa allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina da Allah mu ji karfin ayar nan wa allahi ga Allah za ku yi tawakkali in dai kuna da imani a ce tawakkali condition ne na imani bi ma'ana in dai kuna da imani to kuna iya dogaro ga Allah amma in ba ku da imani ba za ku iya dogaro ga Allah ba don haka a cikin sharadin imani shine tawakkali zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma tawakkali takawa aikin zuciya ne tawakkali ma aikin zuciya ne wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minina zuwa ga Allah kuke tawakkali in dai ku mu'minai ne kuma masu tawakkali suna cikin jama'ar da Allah a cikin Qur'ani a fili yace yana son su فبما رحمة من الله
فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
wannan cikin Ali Imran aya ta 159 Allah yake cewa inna Allaha yuhibbul mutawakkilin ita kade ce a Qur'ani Allah yana son mutane masu tawakkali lalle Allah yana son mutane masu tawakkali don Allah hajiya ko ke mai gidanki ya kalle ki yace lalle wallahi ina son ki ai zaki ji dadi a rai mu yi wa kanmu adalci to anan fa ba mai gidanki bane ba sarkin garin ku bane a'a Allah da kansa yake in kina da tawakkali yana sarki don Allah mutum ba zai ji dadi a ransa Allah da kansa yace yana son mutum masu imani ba a raba su da tawakkali kuma wannan yana cikin qualities din magabatan mu iyaye da kakanni wanda dole mu suna da tsananin tawakkali mace ta zauna ta bunna ƴaƴa biyar kowa ya rasu sai dai ta yi inna lillahi kuma ta yi hakuri bai dame ta ba wata ta binne mijinta ta binne mahaifiya ta binne mahaifi ta binne manyan ƴaƴanta amma kullum bakinta alhamdulillahi ba yadda muka iya komai Allah ya yi daidai ne kike da mun da fada kenan komai Allah ya yi daidai ne ke kike jin tausayinta amma ta mai da al'amarin ta zuwa ga Allah shi yasa magabatan mu har ga Allah akwai darussa da yawa a rayuwarsu wannan zamanin da muke ciki na yan Indomie generation ko shawarma generation akwai gyara da yawa innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna aya ta biyu a cikin anfal nan ba Allah ya ba mu alaka tsakanin imani da me da tawakkali Allah ta'ala ya mana baiwa da tawakkali a rayuwarmu na'am baya ga wannan sai Allah ta'ala yake cewa inna Allaha balighu amri wa fi qira'atin inna Allaha balighun amra lalle Allah balighu amri balighun wannan ismul fa'il ne bi ma'ana Allah ta'ala mai isar da al'amarin sa ne dukkan wani al'amari Allah ta'ala mai iya wanzar da shi ne idan Allah ya ce zai yi zai yi idan ya ce in kin yi takawa zai baki mafita to tabbas ne idan Allah ta'ala ya ce arziki shi yake ba wa mutum ta inda bai zato tabbas ne Allah ya ce wanda ya tawakkali ga Allah Allah ya wadatar duka tabbas ne Allah ta'ala cikin al'amuransa babu wani al'amarin da Allah ta'ala ba zai isar da shi ba daga cikin inna Allaha balighu amrihi shi ne cewa Allah ta'ala bai dora wa rai wani abin da ba za ta iya yi ba ya shiga cikin isar da al'amari da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi shi yasa Allah ta'ala yake ce mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a Baqara 286 da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha anan talaka ya ta 7 so da haka Allah yana isar da al'amuransa ne in yace ku yi kaza to ku yi in kun cika sharadin to zai ba ku abin da yace zai ba ku so kuma a cikin sharuɗan nasa babu al'amarin da yake mai wahala. Allah bai sanya mana sharadi mai wahala, hatta ibada ta sallah muna iya yin ta a zaune ko a kwance idan rashin lafiya ya kama mutum. Mafhum? Tayyib. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara, kowanne abu Allah ta'ala ya sanya masa lokaci, ya kaddara shi. Shi yasa yake da muhimmanci duk abin da zamu yi mu tabbatar a rayuwa muna da good time management. Kar ki bar lokacin ki kara zube, mu koyi time utilization management and prioritization, they are very important. Yanzu a Ramadan din nan yake kai tsari, kin yi tsari ko baki ba, awa nawa ne a kitchen, awa nawa ne kula da abun bude baki na mai gida kaza na suhur, a kai kuma mai gida wanda tsari kai, awa nawa ne na neman abinci, awa nawa ne na karatun Qur'ani, awa nawa ne na yin sallah, nawa ne na istighfari. Sai mutum ya tsara schedule ayyukan da zai yi na alheri daga farko Ramadan har ƙarshe. Duk mutum mai dabara ba a shiga Ramadan bai timetable ba. In na tashi da safe zan yi karatun Qur'ani, bayan sallar alfijir zan yi kaza da kaza, bayan na kammala wannan zan dau huta kaza, in akwai tafsiri zan je, in babu zan yi karatun Qur'ani, zuwa awa kaza zan yi kaza, zuwa kaza zan sauri ta tafsiri, lokaci kaza za a shirya abun bude baki, bayan an kammala za a yi sallah, tsakanin sallah da sallah zan yi kaza, bayan isha zan yi tarawihi, bayan tarawihi zan yi kaza da kaza. Haka mutum yake tsarawa, ina so na sauke Qur'anin adadi kaza a Ramadan, ko sau ɗaya ko biyu ko uku ko biyar gwargwadon bukata, ina da sha'awa a kullum a Ramadan zan ciyar da mutum guda ɗaya. Sai ki duba timetable ki tabbatar kin yi, wani zai yi goma, wani zai yi ɗari, wani zai yi dubu, wannan a yi shi. Ina so a cikin Ramadan kowane rana sai na yi qiyamul layli sallar dare, sai ki tabbatar matukar ana cikin halin tsarki an yi sallar. Ka'ida sai mutum ya tsara al'amura, babu rayuwa mai hakari kaman mu rika yin abubuwa kawai coincidentally, kawai in an samu dama, in ba a samu ba, ki yi tsari, ki yi timetable, ki tabbatar kina respecting dinsa. Wanda ma ya kubuce saboda wani uzuri, gobe in kin samu dama sai ki yi kokarin ganin kin rama abin da ya kubuce a baya. Mafhum? Shi yasa Allah ta'ala bayyin abu da bai kaddara lokaci da lokacin faruwansa ba. Inna kulla shay'in ko?
إنا كل شيء خلقناه بقدر.
وانا في سورة القمر آية 40 ذكر الله في قوة أبو من هل تشيشني ده قدرة قدرة كيني destiny ده تايل انسا ده ولنسا هر الله تعالى ده كي impeccable كما infallible. Duk da haka shi yana tsari, baya barin abu kara zuwa balle mu da muke da kasawa ta dan adam. Allah ya sa mu wani lafiya. Na'am.
Wallahi yasna min al-mahyid nisaikum in ghadabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
Wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yafidhu wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wannan aya tana magana ne akan idda na categories na mata guda uku wadanda auren su ya kare yayin za su yi idda. Na farko Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid, lalle ne wadanda suka yanke tsammani daga yin ganin bako na wata-wata da ke zuwa musu, min nisa'ikum, daga cikin matanku ko magidanta. Wannan shi ne kategori na farko, group na farko na mata wadanda ba su iya ganin cycle ɗinsu na wata. Dalilin me? Dalilin shekaru. Mafiya yawa kamar yadda magabata suka faɗa daga ciki tun daga tabi'ai zuwa atba'ut tabi'in, wanda yana cikin tafsirin Qurtubi al-Jami'a kamil Qur'an da kuma tafsirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan na Abu Sa'di rahmatullahi alayh, shine cewa mafiya yawa mata sukan daina wannan dan shekaru mafiya yawa daga shekara 55 ne zuwa 60 mafiya yawa, amma wasu yakan zo musu much earlier. Akwai wadanda kusan daga shekara 40 ko abin da ya kamata haka ma yake zuwa musu, amma mafiya yawan mata an fi samun su 50 zuwa 55. Ibn do wasu suna iya ma wuce haka, wasu kuma suna yana faruwa gabanin haka. Yana da alaka wani lokaci da gado na gidanku, wani lokaci irin environment da ake rayuwa, wani lokaci irin abincin da ake ci duka yana da tasiri, wani lokaci motsa jini da ake duka yana da tasiri, da shekarun da mutum ke iya yin wannan abu. So haka ga waɗanda aka sake su amma sun daina ganin baƙo wata-wata da ke hana su sallah da azumi, su a ƙa'idar iddansu wata uku ne. Dalilin saukan wannan aya kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa radiyallahu anhu shine Allah ta'ala ya saukar da sauran categories na idda, kamar matar da take ganin baƙon wata-wata yake zuwa mata. Ya yi bayani na wanda mijinta ya rasu, sai safai suka ce manzon Allah an mana bayanin wacce take ga baƙo a wata-wata, an yi bayanin wanda mijinta ya rasu ya yi, kuma waɗanda ba su ganin baƙo ɗin saboda ko ƙarancin shekaru ko shekarunsu ya wuce ko kaza da kaza, sai Allah ya saukar da wannan aya ya ba su amsa. Su sahabbai ƴan gata ne, tambaya kawai suke, sai Allah ya turo mala'ika Jibril da aya. Zaka idan mace ta daina gani saboda shekaru, maybe ta kai shekara 65 kuma aure ya mutu, to za ta yi wata uku ne tunda ba ta ganin baƙo. A nan an cire gurbin wannan cycle ɗin nata da ke zuwa wata-wata kowanne da wata ɗaya, maimakon ta jira a daura nata ya zo, to yanzu babu daura ɗin, tunda babu to sai a yi replacing ɗinsa da wata. Mafhum? Tayyib. A wannan hali kuma sai na biyu shine inirtabtun fa'idat kunna, idan kun yi kokwanto cewa kun daina yin ganin baƙo na wata, shine salasatu ashhur wata uku. Sai na biyu wallahi lam yahid. Sai kuma matan da saboda ƙarancin shekaru an musu aure amma ba su fara ba, yarinya ne shekarunta bai kai ta fara ga baƙo na wata-wata ba, amma kuma sai aka sake ta, to a nan ƙa'ida a shari'a abinda za ta shine ita ma za ta yi wata uku don ba ta fara ba. Amma kuma akwai idda ake ƙaura daga wata idda zuwa ga wata idda. Misali mace an sake ta, ta fara ƙirge da baƙo na wata-wata, ta yi wata ɗaya, ta ga baƙo a wannan watan, ta gani a wata na biyu, sai kuma na uku yake zuwa, sai zama shekaru ne a ce suka ƙaru, don haka ta daina yi saboda shekaru. To anan sai ta yadda ƙirgen da ta yi na ainihin baƙo ɗaya baƙo biyu, sai ta ƙaura ta koma wata ɗaya wata biyu wata uku, shine ƙaura daga wata idda zuwa wata. Ko kuma yarinya ƙarami an sake ta ba ta fara ba, ta yi wata ɗaya kawai kuma sai ta fara, to anan sai ta ƙaura daga ƙirgen wata uku da sai ta koma ƙirgen zuwa baƙon wata da ke zuwa, baƙo na ɗaya ya zo in ya ɗauke, sannan sai a yi ci gaba da sallah da azumi na biyu ya zo a daina har na uku ya zo. Mafhum? Sai wannan shine ƙaura daga wata idda zuwa wata. Wa ulatul ahmal, waɗanda suke ma'abota juna biyu, ajaluhunna, ajalin iddarsu, an yabu an hamlahunna, shine su haifi abin da ke cikinsu. Idan mace aka sake ta tana da juna biyu, to ba ta kammala idda har sai ta haihu. Idan tana da cikin wata uku sai ta jira ta haifa, maybe ta ƙara wata shida. Idan tana da juna biyu na wata biyar sai ta jira, maybe ta ƙara wata huɗu sai ta sauke, sai Allah ta'ala ya sa a sauka lafiya. In ma na wata ɗaya ne, to sai ta jira an haife shi maybe wata takwas mai zuwa. So in akwai juna biyu, ba a ƙirge da baƙon wata, ba a ƙirge da wata, sai a yi ƙirge da saukan ainihin abin da ke nan na juna biyu tare da ita. Mafhum? Sai da haka mun samu idda kala uku a nan. Na huɗu a ranar ka nemo mana idda na wacce take ga baƙon wata-wata, shi ne na huɗu.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
wannan kuma na hudu shine idan matar da ke iya ganin bakon wata-wata ita kuma Qur'ani a suratul Baqara aya ta 228 Allah yace والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سوني ذات زونا زرابا قوتا ندايا نبي نبقو تقدس كمنا إذن مفهوم طيب سوانا شيني نقولو نبيار شيني واندا كمان مدين تيارتو كوكما اي واندا مدين تيارتو بسم الله.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
جزاكم الله خيرا. وأن الله تعالى يسي ما تند أكفكيتو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر wa'ashara zai zama bakin aya ta 234 wadanda mazansu suke rasuwa su bar mata a baya Allah yace za su yi iddan wata hudu da kwana goma haka ba ma idda ne a musulunci wannan iddatul talaq wannan iddatul wafa wannan idda na shikan aure wannan kuma idda ne na rasuwa za su yi wata hudu da kwana goma amma su ma a magana mafi inganci idan suna da juna biyu idan su shine ayyabu an hamlahunna idan suka haihu to a magana mafi ingaji sun gama idda ibn go daga cikin magabata akwai wanda suke aiki da atwalul ajalaini wanda suna ga mafi tsawon za a yi shin wata wadda kwana goma ne mafi tsawo ko kuma haihuwan ne mafi tsawo kuma anan ma akwai kaura idan namiji ya rabu da iyalinsa shikan farko misali sai ta yi bakon wata ɗaya sai ta yi biyu sai ya rasu to anan za ta kaura daga wannan ta koma wata hudu da kwana goma ne saboda za ta kaura daga idda na cika zuwa idda na rasuwa mafhum tayyib sannan duk matar da ta yi wa namiji ta gaba tana cin gado ko ba ta ci a magana mafi inganci tana cin gado a magana mafi inganci wannan shine na biyar sai na shida matan da aka sake su an yi auren an suke su amma ba a taɓa yin wata mu'amala ta aure tsakani ba
ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
وانت في سورة الأحزاب آية 49 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها wacce kuma aka sake ta a magana mafi inganci an daura auren ba a tsare ba ma aka sake ta to anan babu idda a kanta a cikin magana mafi inganci ba ta da wani idda shari'a ba ta daura mata ba mafhum tayyib to wadannan su ne asbab da muke iya samu na idda da ake iya yi daga wani hali zuwa wani hali mace kuma an sake ta a aure kuma shekarunta bai kai ta daina ba sai ya dauke mata gaba ɗaya daina zuwa malamai suka ce adan kuma sai ta yi shekara guda tana idda wata tara na kubutar ma'aifa cewa babu wani abun da ya ɓuya a cikinsa in ta kammala wannan sai ta yi wata uku a matsayin wannan bakon wata da ke zuwa wata-wata na wata uku a wannan zamani akwai malaman da ke da fahimta na cewa in har akwai hanya da za a iya duba ma'aifarta a samu yaƙini 100% babu wani abu a ciki, to ana iya waving wannan wata tarar sai ta yi wata uku ita ma. Don dama amfanin wata tarar shi ne a tabbatar da cewa babu wani abu a cikin mahaifar. So aka samu tabbaci, daman yaƙini ake nema. So akwai abin da zai tabbatar da yaƙini, daman wannan wata tarar hakikatan bai daga cikin idda ne. Kawai ta samun yaƙinin mahaifar babu wani abu ne. Wata uku shi ne asalin idda. So duk inda aka samu wannan yaƙinin, to wata tara na iya faduwa a kanta a magana mafi inganci. Sai ta yi wata uku, in akwai kokwanton yaƙinin, to kuma sai ta yi wannan shekara guda, nan wata tara, nan kuma wata uku. Mafu tsayi, waɗannan su ne irin aqsam da iyaye mata suke da shi a cikin hali na idda, wanda zai wahala a samu wata mace da ba ta cikin waɗannan bayanan da muka yi a cikin magana mafi inganci. Don haka wa bayyakatallaha, dukkan wani wanda ya takawa zuwa ga Allah, to mu sani yadda Allah min amrihi yusra, Allah ta'ala zai sauwake masa al'amuransa. Takawa na sauwake neman ilimi, takawa na sauwake fahimtar karatu, takawa na sauwake haddace shi kansa ilimin idan an karanta, takawa na sa Allah ya kula da ƴaƴan mutum bayan rayuwarsa, takawa yana sa Allah ya ba wa mutum arziki, takawa yana sa mutum ya aiki dan kadan ya samu lada mai yawa, takawa yana sa mutum ya bambance gaskiya da ƙarya cikin sauki, takawa yana sa Allah ya kare mutum daga wani irin sharri wanda ya sani da wanda bai sani ba, takawa yana iya sawa da taimakon Allah mutum ya riƙa mafarki na alheri a rayuwarsa. Dukkan wani abin da muke nema, takawa da ikon Allah tana ba mu. Don haka wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mai takawa al'amarinsa iya da sauki. Yanzu dubi yadda aran ma yake ta yawo a Qur'ani yadda yake so, kowa ne zai iya haka? Ba kowa ne zai iya yi ba. So takawa tana sauƙaƙe karatu. Magabata na ƙwarai idan suka yi wa Allah laifi, take Allah yake jarraba su. Imam Shafi'i rahimahullah yana da photographic memory, duk abin da ya karanta ya haddace shi, ko me ya karanta zai haddace shi. An kawo wata kissa, duk da wasu na cewa cikin isnadin kissan akwai matsal saboda haihuwarsa da Imam Waqi sabanin haihuwar, amma magana mafi inganci shine cewa akwai ilimi a kissan. Yazo ya samu Imam Waqi ya ce da in nayi hadda tana zama, yanzu in nayi ba ta zama. Ya ce watakila ka yi sabon Allah ne. Sai tuna cewa wata mace na jan ruwa a rijiya, ya ga sharaban kafarta kawai ya ji daɗi a ransa, sharaban ta kadai ya gani, ya je yana hadda ba ta zama. Allah ya jarrabe shi da raunin memory saboda ya ga sharaban mace. To yanzu abin da ake gani, ido yake gani, Allah zai kare mu kawai. Ya ce shakautu ila wakilin su a hifziko fa arshadani ila tarkil ma'asi. Allah ta'ala ya kare mu daga sabansa, Allah ya mana baiwa da takawa. Allahumma atina qusalata taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.